sashin Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 200.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya kama mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Hadiza Kyari ce tare da Sarfilu Gumel da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke kawo muku wannan shirin a yau Asabar 16 ga watan Nuwamba na shekarar 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, Sarfilu, ba mu kanan labarai.
To jiya Juma'a an samu da dan mai taimaka shugaban Amurka Donald Trump da aikatan laifuka 7 da ake tuhumarsa da su, wato Roger Stone. Hukumar zaben kasar Somalia mai zaman kanta NIEC ta sanar da shirin fara yi wa miliyoyin 'yan kasar rajistar zabe. Haka kuma shawarar da ba tsammani ya kasar Iran ta yanke na ƙara farashin man fetur ya haddasa zanga-zanga akalla birane 5 da kuma ƙorafe-ƙorafe ta yanar gizo.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa an samu tashin hankali a zaben jihar Kogi. Haka kuma za mu leƙa jihar Bayelsa domin ji yadda zaben yake gudana a can. Sai kuma komawar shugaban Najeriya gida daga tafiyar da ya yi ta kwanaki 15. Muna ɗauke da duk waɗannan bayanai cikin shirin. Muna kuma tafe da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Garba ya shirya kuma zai gabatar. Amma duk kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya. Ga cikakkun labaran duniya. Jiya Juma'a an samu da ɗan mai taimaka shugaban Amurka Donald Trump da aikata laifuka 7 da ake tuhumarsa da su, ciki har da laifin yin katsalandan ga majalisar wakilan Amurka kan binciken da suke na gano gaskiyar ko kwamitin kamfen ɗin Trump ya haɗa kai da rashin lokacin zaben 2016. Haka kuma an samu Roger Stone da laifin yi wa 'yan majalisa ƙarya da ƙin bayyana domin amsa tambayoyi. Tuhume-tuhumen da mai bincike na musamman a wancan lokacin Robert Mueller ya fara su tun farkon shekarar nan a wani bangaren binciken katsalandan ɗin Rasha a zaben Amurkan. Stone zai iya fuskantar hukuncin ɗauri har zuwa shekaru 20 a gidan yari idan aka yanke masa hukunci a watan Fabrairu mai zuwa. Roger Stone ya zamto mai taimakawa Trump ko mai bayar shawara na 6 da aka samu da aikata laifi a binciken da Robert Mueller ya yi. Trump ya kafa saƙon Twitter jim kaɗan bayan da aka sanar da hukuncin kotun, yana cewa hukuncin sarrai ne da ba a taɓa ganin irinsa ba a tarihin Amurka. Hukumar zaben ƙasar Somalia mai zaman kanta NIEC ta sanar da shirin fara yi wa miliyoyin 'yan ƙasar rajistar zaɓe, wanda yake zaben gama gari na farko sama da shekaru 50. Shugabar hukumar zaben NIEC Halima Ismail ta faɗa murya Amurka cewa hukumar ta fara yi wa masu zaɓe rajista a watan Maris na shekarar 2020, aikin da zai kwashe watanni domin tabbatar da an yi wa mutane a Mogadishu da sauran yankunan ƙasar rajista. Ta ce za a buɗe ɗaruruwan cibiyoyin rajista domin gudanar da wannan aiki. An kiyasta mutane miliyan 12 ne a Somalia, amma a zahiri rabinsa kaɗai za a iya kaiwa gare su domin yi musu rajista, a cewar Halima. Halima ta ce masu ruwa da tsaki daga ƙasashen duniya za su haɗu da jami'an zaɓe a farkon shekara mai zuwa domin tattauna yadda za a gudanar da yi wa al'ummar ƙasar rajista. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shawarar ba tsammani da ƙasar Iran ta yanke na ƙara farashin man fetur a daidai lokacin da tattalin arzikinta ke tangal-tangal, dalilin takunkumin da Amurka ta saka mata da kuma batun cin hanci da rashawa a ƙasar ya ɓata wa 'yan ƙasar rai, ya kuma haddasa zanga-zanga a ƙalla birane 5 da kuma ƙorafe-ƙorafe ta yanar gizo. ba tare da wani gargadi ba. Kamfanin man kasar Iran ya sanar da karin farashin kashi 50 cikin 100 da safiyar jiya Juma'a a wani sabon tsarin kayyade adadin mutanen da za su iya samu. Kuma kamfanin man ya ce za a iya baiwa kananan motoci har zuwa lita 60 a wata akan sabon farashin, wanda daga nan kuma farashin zai ninka kan kowace lita idan mutum ya wuce adadin sa. Gidan talabijin mallakar gwamnatin Iran ta nakalto maganar mataimakin shugaban kasar Mohammed Baga Novak, yana cewa karin farashin da kuma sabon tsarin da aka samar an yi da domin samarwa da gwamnati kudaden da za ta ke baiwa kusan mutane miliyan 60 masu karamin karfi. Daga ƙarshe, a wani jawabi da aka yada ta gidan talabijin a farkon makon nan, shugaban kasar Afghanistan Sharaf Ghani ya sanar da cewa gwamnatinsa za ta saki wasu fitattun 'yan kungiyar Taliban domin musayarsu da wasu kasashen yamma biyu da aka yi garkuwa da su a wani mataki na samar da hanyar sulhu da kungiyar 'yan bindigar.
Sarfilu kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen House na muryar Amurka a birnin Washington DC. To sai fagen rahotanninmu. Da misalin karfe 2 ne hukumar zabe a jihar Kogi ta rufe rumfanan zabe bayan kammala zabukan gwamna da na majalisar dattijai a wani yankin jihar ta Kogi. Wakilinmu baban gida Jibrin da yanzu haka yake bibiyar yadda zaben ke gudana ya aika mana da ƙarin bayani.
Kimanin mutane miliyan 1.5 ne ake sa ran za su kada kuri'unsu a wannan zabe na gwamna da ake gudanarwa yau a jihar Kogi, inda jam'iyyun siyasa 24 suka tsaye da 'yan takara, kuma daga cikinsu akwai gwamna mai ci yanzu Alhaji Yahaya Bello na jam'iyyar APC da ke neman wa'adi na biyu, sai kuma Alhaji Musa Wada na jam'iyyar PDP da kuma barista Natasha Apoti ta jam'iyyar SDP da ke zama kallabi tsakanin rawuna. Kawai yanzu dai ɗan takaran sun bayyana gamsuwarsu da yadda aka gudanar da zaben a cewar dan takarar PDP Musa Wada. Sai dai a bangaren ta, malama Natasha Apoti ta jam'iyyar SDP ta bayyana rashin jin daɗin ta game da yadda wasu 'yan banga suka so hana masu zabe a mazabarta da ke karamar hukumar Oke ne kada kuri'unsu, kamar yadda ta shaidawa manema labarai.
I was accredited, right? Well, my card read, right? And my thumbprint recognized, right?
Sai dai alhamdulillahi yanzu an riga an kammala na kada kuri'ata, kuma jama'a da dama ma sun samu nasara. To koya masu kada kuri'u a wannan zabe suka gani ga dai abinda wasu da suka kada kuri'un nasu a yankunan jihar daban-daban ke cewa. Wannan malama ta ce kuma na gudanar da shi ne cikin kwanciyar hankali ba tare da wata matsala ba, kuma na zabi wanda nake so ba tare da tsangwama ba. Shi ma wannan malami ya yi bayani kamar haka. Yace an gudanar da zaben cikin nasara, na yi zabe ba tare da matsala ba, na'urorin zabe na aiki ba tashin hankali, abin ya yi kyau matuƙa. Shi ma bangaren sa gwamna Yahaya Bello na jihar ta Kogi ya bayyana gamsuwar sa da yadda aka gudanar da wannan zabe.
I will urge all the people of Kogi say that they should not take laws into their hands as law enforcement agencies have been charged to do their job, and I equally call on my supporters not to perpetrate any violence anywhere.
Gwamna Yahaya Bello yace ina kira ga dokatan al'umma jihar Kogi da kada su dauki doka a hannunsu, ha kuma ina kira ga magoya bayana da cewa kada su tada hankali, kuma duk wanda ya tada hankali hukuma za ta dauki matakin da ya dace a kansa. Ita ma bangaren ta hukumar zabe ta bakin wani jami'in ta ya bayyana cewa zaben na tafiya kamar da aka tsara, yan banda wasu 'yan matsaloli da ba za a rasa ba. Ta bangaren jami'an tsaro kuwa kimanin 'yan sanda 35,200 ne aka tura jihar ta Kogi domin sa ido, kamar yadda muƙaddashin Inspector General 'yan sandan Najeriya Abdulmajid Ali ya shedawa yan jarida a Lokoja. Sai dai duk da wannan mataki da yan sandan suka dauka a jiya, hadiman gwamnatin jihar Oyo Shehi Makinde na PDP da yazo sa ido da ke jagoranta yakin neman zaben na jam'iyyar PDP sun koka cewa wasu yan bangar siyasa sun kai har ya hotel din da gwamnati yake zaune. Tuni dai rada yan sandan ta yi barazanar karbe duk wani da aka samu da hannu wajen satan akwatin zabe a lokacin wannan zabe. Sai dai hayan da nake gab da hada wannan rahoto, na samu rahoton barkewar rikici a wata mazaba ta biyu dake makarantar primary ta Ajayi Krauda dake birnin na Lokoja, inda aka ce wasu mutane sun yi harbe-harbe tare kuma da sace akwatunan zabe da kokarin jin ta bakin kakakin rundunar yan sanda na jihar ta Kogi game da wannan al'amari. Ya citara Babangida Jibrin, murya Amurka daga Najeriya.
Madalla a gaida Babangida Jibril daga jihar Kogi. Kuma bari mu leka jihar Bayelsa domin jin irin wainar da ake toyawa a can. Na zanta da wakilinmu na yankin Lamido Abubakar, inda na tambaye shi ko me ke faruwa a zaben.
Wato hajiya Hadiza, abin da ke faruwa shine kawo yanzu dai za a iya cewa zaben na gudana kamar yadda hukumar zabe ta kasa ta tsara gudanar da shi a jihar Bayelsa da ke yankin Niger Delta. Amma dai zaben ya bar baya da kura sakamakon ruhulurin zabe da muka ziyarta, waɗanda suka haɗa da Manambe da kuma karamar hukumar Okoke wadda ita ce mahaifiyar tsohon shugaban ƙasar tarayyar Najeriya Goodluck Jonathan. Ba a samu fitowar jama'a ba kamar yadda aka tsammaci gudanar da zabe da kuma fara shi zaben cikin lokaci. Sannan kuma akwai wata mazaba da miziyarta da ke ƙauyen Sagoma, inda wato kan ruwa mutane da su fito da ya kamata ba, amma kuma an samu matsala tashi-tashi hankula sun suka mamaye harkar zaben, inda aka samu halbe-halbe a sassa daban-daban na mai kan uwa da wagi, musamman a garin Yenagoa. Wata mazaba da ake kira Amarata wato Opolo da ke garin Yenagoa, an zaɓe gani suka kawo tsaiko. Sannan kuma an samu su da suka yi awon gaba da kayayyakin zaɓe su yan bindigabin a sassa daban-daban na jihar ta Bayelsa. Abin da ke faruwa shi ne a baya-baya an samu tashi-tashi hankula wanda har jami'an tsaro guda biyu suka rasa rayukansu. An samu kashe-kashe a lokacin da ake gudanar da yaƙin neman zaɓe a sassa daban-daban da jam'iyyu daban-daban na jihar ta Bayelsa. Sai dai an ɗauki ƙwararren matakan tsaro a sassa daban-daban. An tanadi jami'an tsaro sama da 32,000 domin tabbatar da tsaro a yankin na Niger Delta, musamman inda ake gudanar da shi wannan zaɓe. Kuma na ma tattauna da jami'an tsaro da ke kula da harkar tsaro sun ce a tsaye suke na tabbatar da an gudanar da wannan zaɓe ba tare da samun wata matsala ba. Shi ma kansa tsohon shugaban ƙasar tarayyar Najeriya Dr. Goodluck Ebele Jonathan da ya yi sammako a mazaɓarsa da ke garin Okoke ya koka kan cewar jami'an zaɓe ba su fito lokacin da ya kamata ba. Ya yi sammako ta safe zuwa wurin rumfar zaɓe, sannan kuma ya ce ya saba duba zaɓe a sassa daban-daban na duniya kusan ya koka ba haka ake yi ba. Ya yi kira ga matasa ma da su fito, su da suke kula da harkar zaɓe ba su fito da wuri ba shi ne ya riga su. So zuwa yanzu dai muna samun rahotanni tashi-tashin hankula a sassa daban-daban na jihar ta Bayelsa, musamman da ke kan ruwa. Dama ita jihar Bayelsa kamar yadda bayanai suka nuna tana da ƙananan hukumomi 8, wasunsu kuma kan ruwa suke. Yanzu haka dai bayanan da muke samu daga garin Mande da ke jihar ana samun ana ɗauki babaɗi tsakanin wasu ɓangarori ko kuma wasu 'yan bindiga da ba a kai da ganewa ba, wanda aka nuna sun sace akwatin zaɓe kuma kawo yanzu ma ba a san inda suka nufa da shi ba. To insha Allah za a samu ƙarin bayani a shiri na gaba domin jin hali da ake ciki dangane da shi wannan zaɓe.
To madalla a gaida Babangida Jibril. Yanzu kuma har ila yau muna Najeriya, inda shugaba Buhari ya koma gida daga ziyarar da ya kai ta kwanaki 15 a Ingila. Umar Faruk Musa ya haɗo mana wannan rahoton.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya dawo Abuja jiya bayan da ya rage kwanaki 2 daga kwanaki 15 da ya tsara cewa zai yi a Ingila, inda yake zaman raɗin kansa. Amma kuma ya yi wa Najeriya waɗansu ayyuka ko lokacin da yana ƙasar Ingilar da yake gana da manema labaru bayan da ya sauka filin jirgi na Nnamdi Azikiwe a sashen sauka jirage na shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ƙara yi wa 'yan Najeriya alƙawari da jaddada musu cewa lalle shina nan bisa zumunci zai musu aiki tukuru da kuma rike amana su dangane da gudanar da mulkin kasa. Wannan jawabi dai ya zo a daidai lokacin da 'yan kasa ke fama da lalurori daban-daban a cikin kasar yayin da shugaban yake waje. Kuma na yi hira da Ambassador Ibrahim Mesule, wani mai sharhi kan al'amura a Najeriya, domin in je fahimtarsa da wannan jawabi na shugaban Muhammadu Buhari da kuma irin fatar da 'yan Najeriya suke da akan muhimman abubuwan da ya kamata shugaban Muhammadu Buhari ya himmatu wurin yi a daidai lokacin da yake dawa daga wannan hutu na kwanaki 13 da yi a kasar Ingila, inda yake cewa
ga sannan fa yanzu ba wani abin da ya damu mutane irin rashin tsaro wanda abin munin ya kai yadda ya kai. Kuma shi sha'ani mulki na Allah ne. Ubangiji yana cewa diwallahi diwa rasula ulul amri minkum, an ce ka bi shi ka bi manzon shi ka bi wanda Allah ya ba hukunci a kansu. A yanzu ko da ana so kuma so shi Allah ya ba mulkin kasar nan, watakila iyakan mutane su ba shi shawara na gari, in ya ji ya amfane shi amfani kasar gaba ɗaya, kuma bai ji ba wannan tsakanin shi da ubangijin shi. Babban abu shi ne a duba harkar tsaron nan sosai, don rashin tsaron nan duk yawan da za ka yi na kawo masu masana'antu da wani abu, kowa ya ji abin da kasar kai take ciki, ba wanda zai zo sa kuɗin shi a cikin kasar ka. So duk yadda za ya kamata a sake duba wannan tsaron, tun daga gundumomi zuwa ga wajen hakimai, daga ta zuwa state da shauransu, a san yadda za a sake wannan tsaro shi ne na fari. Na biyu kuma wato shi ma yana tare da tsaro, a san yadda za a samu wa matasa aiki sosai, ba kullum a ta kokarin cewa ana ba mutane 5,000 ko 10,000 ba, a samu abin da mutum zai zama yana dogo wato ta yin masana'antun shi ne za a samu inda mutane suke da yin don wama, kuma za a samu masana'antun nan ba sai an samu kwanciyar hankali. Kasar da ba kwanciyar hankali ba wanda zai kawo kuɗin shi zuba a ciki, duk yawan da mutum zai yi ba zai samu wani abin da ya kamata ba. Kuma ya kamata a duba sosai, a ringa monitoring abin da yake faruwa, wato a ringa duba abin da yake faruwa a cikin ma'aikatan gwamnati. Da dama akwai wasu abubuwan da yake kasance babu dadi a ciki, babu kuma amfani a ita tallasa wadannan abubuwan. Amma
kamar matsalar na canci da rashawa kenan,
yawa kamar wannan mutane da yawa suna ganin watakila in ma akwai wani abu da aka samu wanda za a ce an yi galaba shi ne da ake surutun, kuma ake wani wanda da ba a surutun. To yanzu duk da surutun akwai zannin a watakila abubuwan kusan ya soyi fina da ko su da kansu ma'aikatan gwamnati su suna kuka da yadda abubuwan na yake tafiya.
Ambassador Ibrahim Mesule kenan, wani mai sharhi kan al'amura a Najeriya, a tattauna da ne da shi a Abuja bayan da shugaban Muhammadu Buhari ya dawo Abuja daga hutun da ya yi a kasar Ingila. Halin da ake ciki dai, wasu 'yan Najeriya suna ganin cewa muhimman burin da suke daga shugaban Muhammadu Buhari bayan sha'anin tsaro shi ne duba maganar rufe iyakoki da aka yi na Najeriya wanda ya kawo cece-kuce, da kuma kace na ce da 'yan siyasa suka fara a daidai lokacin da ake shirya gudanar zaɓuka a jihar Bayelsa da kuma jihar Kogi. Umar Faruk Musa, Murar Amurka a Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Umar Faruk Musa. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji amsar tambayar Tanimu Inuwa Zangon Buji na karamar hukumar Dutse a jihar Jigawa, mai son jin tarihin masarautar Dutse a jihar ta Jigawa. To idan mai tambayar na saurare, ga ansarka da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya samo daga wajen masanin tarihin masarautu Malam Ibrahim Ado Kurawa, wanda Kwari ya fara da tambayar sa kamar haka.
To a karmakan Allahu, wani mai sauraron namu ne dai yake cewa a bashi tarihin masarautar Dutse.
To alhamdulillah, masarautar Dutse kasa ce wadda yake da ma tana nan a ƙarƙashin ƙasar Kano tun lokacin kafin a yi jihadin Shehu Dan Fodiyo, har aka zo aka yi jihadi wasu ƙabilu na Fulani ya zama cewa su aka ba wannan ƙasa. Saboda yanayin yadda aka yi jihadin Shehu Usman Dan Fodiyo, akwai wanda suka yi hijira yamma, akwai wanda suka yi hijira a gabas. To su mutanen Dutse mabiya Shehu Dan Fodiyo sun yi hijira a gabas, a ƙasar Wudil aka taro a ƙarƙashin Malam Bakatsari wanda shi ne shugaban ƙabilar Jobawa. To a cikin kabilun nan da suka hadu akai jihadi anan akwai Jallubawa akwai Yalligawa. To Jalluba da Yalligawa dama akwai yawancin su anan kasar Dutse tun kafin Shehu Dan Fodiyo ya fara jihadin sa. To da aka zo za a yi jihadi sai suka taho suka hadu da Malam Bakatsani. To aka yi jihadi a wannan bangare na kasar Kano. Wato tun daga Wudulka Dangana har da ita kasar Dutse, ka dangana da Jaho, ka dangana nan da Rano da kuma Sisumai Lastakai, wanda wannan duk mutanen da suka yi jihadi a wannan wurin a ƙarƙashin Malam Bakatsani suke.
To su masarautar Dutse kenan?
A'a, ba masarautar Dutse ba. Almajiran Shehu Dan Fodiyo, akwai Malam Bakatsani, akwai Malam Saluhu Bajallube, akwai Malam Musa Dan Amada shi ma Bajallube, akwai Malam Saluhu Dan Lawan shi Yalligawa ne. To wa'annan Jallubawa da Yalligawa suna kasar Dutse. Kuma tun da aka yi wannan abu aka yi jihadin nan tsakanin zuri'ar Malam Musa Dan Amada wanda yake sune Jalluwa da zuri'ar Malam Saluhu Dan Lawan sune Yalligawa su suke sarauta a Dutse daga lokacin da aka yi jihadin Shehu Usman Dan Fodiyo. Bayan an yi jihadi sai ya zama dama can akwai sarkin Dutse Gojabo, shi alwali ya ce ya zo ya zauna ya tunkari masu jihadi. To da aka cinye shi a wannan yaki na jihadi aka zo sai aka ce to kai Malam Saluhu Dan Lawan da Malam Musa Dan Amada ku je ku zauna ku abin nan a Dutse. Shi kuma Malam Saluhu Dattuwa shi ma Bajallube ne, shi ne shugaban Jalluba. Sai aka dama shi almajirin Shehu Dan Fodiyo yana nan a rubuce a cikin rawdin sanan ta waziri Gidalu Dan Lema na Sokoto. Saboda haka shi kuma ya dawo Kano ya zama alƙali daga baya. To duk wannan kabilar su daya Jalluba ne, amma yanzu idan ka duba tarihin kasar Dutse da suke bayarwa wanda shi ne wanda yake official ya yi sabani da wannan
a hukumance yanzu,
a hukumance idan ka duba website ɗinsu za ka gani su Jalluba nan suna kiransu Jalligawa haka suka rubuta, amma Yalligawa su rubuta musu yanda suke anan. Wannan abu yana nan a rubuce, amma dai mu abinda muka sani gashi nan dillitafan nan da suke na tarihi kafin yanzu a yi masarautar Dutse abinda suka faɗa kenan. Su kuma ga abinda suka faɗa ko ba gaskiya ba?
To kaman wannan yana nuna cewa dama ita masarautar Dutse tana nan kenan gabanin ma maganar ɗaliban shi Shehu Dan Fodiyo su mamaye wurin.
Ba a masarauta take ba, sarki bane. Sarki ne irin na sarkin gari kamar daga babban dagaci. Sarkin Kano shi kadai ne sarki duk anan bangaren, duk wasu wannan wurare sarkin gari ne. Kuma garin ya danganta da irin haɓakarsa, a za a iya ƙara masa wasu 'yan ƙauyuka wannan sarkin ya zama sarkin wannan yanki, amma ba sarkin ƙasa ba. Ƙasa ɗaya ce ƙasar Kano kuma sarkin ta ɗaya.
Kenan za a iya cewa
to za a iya gane idan ka duba tarihi yana nan a rubuce alwali tun lokacinsa wa'annan sarakunan suna nan kuma suna ƙarƙashin a matsayinsu na sarakunan yanki abinda ake faɗa da Turanci territory.
To tartibin malam za a iya cewa yaushe ne ita Dutse ta samu likafar ta ta zama ta samu sarauta ta samu sarkin yanka?
An yi lokacin rimi da yawa nada wannan sarakunan nasa, ka gane ya nada sarkin Kano, sarkin Dutse Alhaji Abdullahi Mai Kano, aka bashi sanda irin sandan da Bature yake ba ana cewa chiefs. Shi Bature fa chiefs yake, akwai bambanci tsakanin chiefs da emirs. To saboda haka chiefs da ake yi da Bature yake bawa sanda an bawa sarkin Dutse Mai Kano lokacin rimi da sarakin zo ya zo ya wanci kalar da wannan abun. Sannan da aka ba jihar Jigawa sai aka maida su sarakunan yanka aka ba su sanduna da Dutse da Ringin wanda da duk ƙasar Kano ce, ka fahimta? Can kuma ga Hadejia ga Gumel ga Kazaure.
Kenan lokacin da
saboda haka daga lokacin da aka ba jihar Jigawa shi ne za ka yi magana sarkin Dutse ya zama sarkin yanka, an ba shi gundumomi hakimai. Amma da can a lokacin da rimi ya yi aka soke da ƙaramin hukumar Dutse ne da Kiyawa.
To su waɗancan ɗalibai na Shehu Usman Dan Fodio misali bayan da watakila suka zo da gidama ba a yi wani yunkuri na misali samar da shugabanci ko da ba a kira abin sarauta ba a wurin?
A yi an masu shi Musa Dan Amadu a yi zama sarkin dutse. Ka gani? A yi suna ne kamar sarkin dutse, sarkin gaya, sarkin Fulanin Bebeji, sarkin Ringin, sarkin Sankara, duk irin wannan sarakunan garuruwa ne. Ka fahimta sarkin Babura da sauransu. Duk a irin wannan suke, amma ba wai sarki mai tuta Shehu Dan Fodio ba. Misali Kano, Katsina, Zazzau, Daura. Ka gani sai Borno aka ba Gwani Muktar. Shehu Dan Fodio ba shi tuta. Bauchi aka ba wa Yakubu. Adama aka ba wa Modibo Adama. To haka. Wannan kasashe ne dama can suna nan da labarin sa kasar Hausa ba wai irin waɗannan ƙauyuka ba da zaka zo yanzu da Bature ya ba su sandina.
Menene bambancin waɗannan sandinan watakila da kake magana Bature ya bayar da kuma waɗanda kake magana yanzu cewa na zamanin Shehu Dan Fodio?
Ai, an gaya maka Shehu Dan Fodio da ya zo ya ba da tuta ga kasashen da suke dama asali na kasar Hausa. Daura, Kano, Katsina, Zazzau, Gombe, Adamawa, Bauchi, waɗannan duk ƙasashe ne suna nan dama da akwai su waɗannan ƙasashen Hausa. Kano, Katsina, Zazzau, Daura, ƙasashen Hausa
dama suna da sarautar
su, amma suna da sarakunansu kuma suna da yankin su. Saboda haka Shehu ya ba da tuta tunda mutane sun taho daga wannan ƙasashen sun zo sun samu Shehu Dan Fodio sun masa waya sun ce kai ne amirul mu'minin. Ka san waya ake da suke masa waya ya ce ku je ku yi hijira ku yi jihadi a kasar ku kuma ku kafa musulunci daular musulunci. Daga da Bature yanzu sai ce na daina ke yanzu ni zan nada ku kuma yanzu nada kun nan da zan yi dan tabbatar da ku ga sanda staff of office chiefs. Ka gani? Sannan kuma a wasu wuraren ma da ba su da su ma sai ba su sanda yace na mai da ku chief. Saboda haka wanda suka gaji tura jihohi su suke yin chief su ba shi sanda ba sa yin abin da Shehu Dan Fodio Shehu da gaske yake mutane suke jihadi sun yarda da musulunci shi ko yanzu wanda yake da jiha gwamna ba shi da legitimacy ɗinsa constitution. Saboda haka ya za a yi amir babu
kenan. Lokacin da tura suka zo ba su ƙara sarakuna ba kenan misali mu a ƙasar Hausa?
Ayi, ba su ƙara ba dai a Kano. Kamar yanzu Argungun sun mai da shi sarki. Ka gani? Wanda da can ba a yarda da shi ba yana ta yaƙi da sarkin Musulmi. Ningi sun mai da shi sarki ba mu san shi ba mu. Saboda ba su da wani tsari da za su kawo sai dai su koyi abin da yake a ƙasar Hausa shekara 1000.
Daga lokacin da watakila yanzu za a iya cewa ita masarautar Dutse kenan kusan shekarun su ɗaya da jihar Jigawa, kirkirar jihar Jigawa.
Kwarai da gaske.
Kenan sarakuna nawa kenan za a iya cewa ita masarautar Dutse tana da su idan ka ɗauki watakila waɗancan sarakuna da ake faɗa na gari?
Sarakuna uku ne yanda su suka rubuta fa a tsarinsu emirate na Dutse.
Na'am.
Sun ce sarkin Dutse Alhaji Abdullahi mai Kano sarki ne na emir. Ka gani? Sun ce mahaifin wannan sarki mai martaba Alhaji Sunusi sarki ne. Sun ce kuma mahaifin shi kuma sarki ne yanzu mai martaba Alhaji Nuhu Muhammadu Sunusi sarki ne. Wannan su ne irin sarakuna da suka ce gashi su ma nasu saboda zamani ya zo.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Malam Ibrahim Ado Kurawa, masanin tarihin masarautu, da wakilinmu a Kano Muhammad Ibrahim Kwari, da wanda ya haɗa mana sautin Salamon Abo da injiniya mu na wannan lokacin. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe.
Madalla a gaida Ibrahim Garba. Kafin mu kammala shirin, ga Sarfilu ya dawo da labarai amma a takaice.
To a takaice hadari a jiya Juma'a an samu da dan mataimakawa shugaban Amurka da aikata laifuka bakwai da ake tuhumar sa da su cikin hadalin yin katsalandan ga majalisar wakilan Amurka kan binciken da suke na gano gaskiyar ko kwamitin campaign din Trump ya hada kai da rashin lokacin zaben 2016. Haka kuma an samu Rajas da laifin yi wa 'yan majalisa ƙarya da kin bayyana domin amsa tambayoyi. tuhume-tuhumen da mai bincike na musamman a wancan lokacin rabon mulki ya fara su tun farkon shekarar nan a wani bangaren binciken katsalan nan din Rasha a zaben Amurka.
To masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin karfe 9:30 agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana, inda zamu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Salfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, da Hailu Haili da ya hada shirin ya bada umarni. Sai kuma injiniyan namu na yau, Voitech, wanda muka fi sani da zanga-zanga, ni Hadiza Kyari ke cewa sai mun saki haduwa insha Allah a shirinmu na dare.